بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أي هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا جدد يبود بوديا قال الله سبحانه وتعالى وديا ساكحكم تعزمم دنشي قبلك قتل التافن متن الأخضري wato littafin ahlari wa rafan babban imam malamin fiqh Abdurrahman al-Akhdari rahimahullah ta'ala akan madhhab al-sadat al-malikiyya. Allah ta'ala ya ji kansu da rahama. Wannan rana ta Alhamis wadda take 27 ga watan Al-Jumada al-Akhira 1437 da yazo daidai da 7 ga watan 4 shekara ta 2016 miladiya. A karatunmu da ya gabata muna karatu akan wato abubuwan da aka haramta wa mukallafi baligi ne hankali, wato daga cikin haramtattun abubuwa mun ambaci guda daya al-kadhib, guda biyu kai al-kadhib wal ghiba, ƙarya da kuma ghiba shine cin nama. Mun kuma tattauna akan su gwargwadon hali, za mu tashi akan wannamima. Malam yace da annamimanci, annamimanci shine alqalatu bainan nas, daukan zance a tsakanin mutane. Tun ya dauki zance ya kaiwa wani, wanda kuma wannan zance zai iya haddasa fitina ko wata masifa a tsakani, ko ya raba zumunci, ko kuma ya haifar da gaba ko kiyayya a zukata, ko kuma ya sanya abin da ake cewa gilli, wato wani bakin ciki a cikin zuciya a tsakankanin waɗanda ya ɗauki wannan zance ya yaɗa a tsakaninsu. Wannan ghiba haramtaccen abu ne a tsakanin musulmai, saboda kullum musulunci ƙoƙari yake ya haɗa kan musulmai, ya haɗa zukatansu su zama ɗaya, su dinga jin kansu abu ɗaya. To matuƙar ba mu nisanci abubuwan da za su dinga cutar da zukatanmu ba, to ba za mu cimma wannan manufa tayan taka ba. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani, kuma ba za ku yi imani ba sai kun so junanku. Yace afala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum, shi ba ku san in nuna muku wani abu da idan kun aikata shi za ku kauci junanku. Amsa shine muna bukata kala afshu salama bainakum, sai ce to ku yada sallama a tsakaninku. To idan akwai annamimanci, to za ka samu sallamar ma ba za ta samu ba, saboda za a haɗa faɗa da gaba tsakanin mutum biyu, ta yadda ba ta ga maciji in ji Bahaushe, ko maciji ya gani ba zai ce maka ga nan maciji ba, sai dai ya bar shi ya sare ka, saboda tsabar adawa da ke a tsakani. Kaga wannan masifa ce ba ƙarama ba. Musulunci yana ƙoƙarin mu zama ɗaya, sannan kuma shedan yana kokarin me ya raba mu, haka shedan kullum fafutukar sa kenan. Kuma wasu malamai masu hikima suna cewa daga cikin zunubai ba zunubin ma da shedan yafi wato marmarinsa, kuma yafi burge shi irin zunubin da zai raba tsakanin mutane guda biyu musulmai. Wannan zunubin ya fi kowanne, shi wannan ya fi masa daɗi akan komai, saboda in an margaje ba abin da zai yi. In mun zama daban, kowa ya kama hanyarsa, to ba abin da zai yi. To annamimanci yana daga cikin wato manya-manyan dasisa da yake haifarwa tsakanin musulmai, shine yana riba tsakanin musulmai, waɗanda kuma kullun kira ake a zama ɗaya. Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaykum, Ubangiji Ta'ala ya ce mu'minai duka ƴan uwan juna ne, ko yi ƙoƙarin sulhu tsakanin ƴan uwanku. Wato kullum burin musulunci idan an samu rashin daidaituwa tsakanin mutum biyu, ko tsakanin kungiyoyi guda biyu na musulunci, to a san yadda za a yi caccaki a yi sa'i a ga cewa sun daidaita sun jita. Mun ambata a karatunmu na wancan satin daga cikin wurare guda uku ma da aka halatta wato ‘yar ƙaramar ƙarya. Kar mu ce ƙarya wani ya je ta ɗiban abin da faɗi. Akwai ƙoƙarin satanta tsakanin mutum biyu. Kun ga yadda ƙarya take haramun a musulunci, amma saboda muhimmancin jitawa tsakanin musulmai sai aka halatta ta ma don satanta tsakanin mutum biyu. Wannan ba komai zai nuna maka ba illa muhimmancin yadda Allah yake son mu zama ɗaya. Al-muslimu akhul muslimi, musulmi duka ɗan uwan musulmi ne. Manzon Sallama yake cewa al-muslimuna fi tawaddihim wa tarahumihim kal jasadil wahid idashtaka minhu udhun tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Yace musulmai wajen ƙaunarsu da tausayin junansu kamar jiki ɗaya suke, kamar jiki ɗaya suke. Jiki ɗaya shi ne idan wani sashi ya amsa ciwo, sauran jikin ma gaba ɗaya sai ya amsa. Sai ya amsa da zazzaɓi, ya amsa da makyarkyata, saboda yatsa ta yi gulando sai duka jiki ya amsa. Haƙori yana ciwo sai duka gaɓɓai su amsa. Ido yana ciwo sai duka jiki ya amsa. To haka ake so musulmai, idan sharri ya samu ɗaya to duka mu ji, idan musiba ta samu ɗaya duka mu ji, idan alkhairi ya samu ɗaya duka mu ji, kamar jiki ne guda ɗaya. Wani hadisi ya ce kalbuniyan, musulmai gaba ɗaya kamar gini ne, ya shuddu ba'dhum ba'dha, sashensu ne yake ƙarawa sashe ƙarfi. Yanzu gini bulo, idan an zo an sa bulo, ai shigar da su ake yi, ba a jera su. Ka je ka samu magini, ba zai jera maka blocks a jere ya dinga seta su suna hawa ba, shi ne ƙwarewa ba. Ƙwarewa shi ne a dinga shigar da juna cikin juna, ta yadda wannan ne zai ɗaure ginin sai ginin ya zauna. To haka muke shiga junanmu. Ba shi yasa za ku ga waɗansu jini ya haɗa su, waɗansu surukunta ta haɗa su, waɗansu kasuwa ta haɗa su, waɗansu maƙwabtaka ta haɗa su, waɗansu sana'a ta haɗa su. Sai ka ga yadda Allah ta'ala yake ta sanya waɗansu alaƙoƙi a tsakaninmu don a dinga samun wannan cutsuwa mu zama guda ɗaya. Shine ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya ku mutane gaba ɗaya mun halicce ku asali daga namiji guda ɗaya kuma da mace guda ɗaya, annabi Adamu da matar shi Hawwa. Amma Allah ta'ala ya ce ganin damar mu yasa muka sanya ku wato ƙabila ƙabila, muka sanya ku ƙabila ƙabila, waɗansu yare yare, gari gari, launi launi na fata iri iri, mutanen gari kaza ko mutanen ƙasa kaza ko mutane kaza. Allah ta'ala ya ce haka muka ga dama muka sanya ku don wannan ya taimaka wajen sanin juna. Saboda inda duka mun tafi bai ɗaya, to da ƙarshe jitawar ba za ta yi, ba za ta yi, ba za ta yi kyau yadda ya kamata ba. Amma kasancewar an sassarƙa mu, mun zama daban-daban, to wannan yana taimakawa wajen jituwa. To almuhim, wannan shine abin da ake nema. To annamimanci kullum wargaza wannan tsarin yake. Da zaran ka ji zance da ya shafi wani, wannan zancen idan ya ji shi ba zai masa daɗi ba, domin shi yasa galibi annamimanci yake biyo bayan giba. Saboda ita ce asalinsa. An ci namansa ne baya nan, an yi abin da bai sani ba, kuma in ya sani ba zai ji daɗi ba. Kai kuma sai ka ɗiba, sai ka je ka gaya masa. Ka ga da ka gaya masa, ba ƙaramar fitina ka haifar ba, ba ƙaramar wuta ka kunna ba. Wannan shi ne annamimanci. Sannan kuma sai ka sake ɗaukan wani zance da ya yi, sai ka maiwa wancan ɗauka. Ka zama sama'ul kadhibi, ka zama mai sauraron ƙarya, ka zama ɗan jarida na sharri. To almuhim sai ya zama wannan zance da aka ɗauka aka kai, asalinsa shi ne giba. An ci namansa baya nan, sai aka ɗauka aka je aka kai masa. Da aka kai masa, shi kuma sai ya yi ƙoƙarin ɗaukan mai ɗaukan mataki, ko dai mataki da harshe, ko mataki da hannu ko mataki da zuciya sai a waye gari ka haddasa wata fitina a cikin zuciya wacce karshe ba za ta kare da wuri ba ko anya ku juna ko anya da juna sai kaga ba za a manta ba ka sanya wani wato bakin kurji a cikin zuciya saboda abin da naji wadiya an ce wane yake a kaina ba zan taba ganin ka ji dadi ba kuma kai ka haddasa wannan fitina ko a shiga tsakanin mata da miji ko tsakanin uba da ɗa ko tsakanin uwa da ɗanta ko tsakanin aboki da aboki tsakanin makwabci da makwabci tsakanin amini da amini tsakanin shugaba da talakansa tsakanin gashi nan dai mutane kala kala a dinga shiga tsakanin su a yada fitina wannan yafi yawa a cikin rayuwa irin tamu ta yanzu ma ta siyasa galibi sai kaga a siyasance mutum ba zai samu shiga ba sai ya iya kawo irin waɗannan zantuka wane yayi kaza wane baya tare da ai wane irin abin da yayi ai kaza shikenan sai kuma a dauka sai ai amfani da shi Al-Hasan al-Basri babban tabi'i Allah ya masa rahama yake cewa mannan ma alaika nan ma ilaika mannan ma ilaika nan ma alaika duk wanda ya kawo maka annabi manci to zai yi naka duk wanda ya kawo maka annabi manci zai yi naka dan haka yana daga cikin maganin annabi manci da malamai suke lissafawa shine duk wanda ya kawo maka annabi manci to ba da masa kasa idansa ne ba da masa kasa idansa shine ka kore shi da wannan zancen da yazo shi ba ka bukatar irin wannan zancen ba shine wannan zancen ba shine ci gaban ka ba ba shine abin da kake nema ba dan haka idan kuma ka ba shi dama ya gaya maka kuka yi gulmar kuka yi giba bayan ya haddasa annabi manci kuma kun yi giba sannan tunda halinsa ne yana iya haka to zai tashi yana ka wata rana zai yana ka wata rana kar ka ji da wai zai je yayi naka wata rana domin abin da ya hada ku ba akan Allah kuka hadu ba kenan in dai zai annabi manci ko ba Allah ne ya hada ku ba to in rayuwa ce ko duniya ta hada ku wata ran za ta raba ku in ta raba ku zai je kuma ya sake fadawa wani ubangidansa ko wani abokinsa ko wani daban dan ya sake fata tsakanin ku na ka abin da ya kamata shine dukkan mai annabi manci tun kafin kiyama tun anan gidon duniya a ba shi kunya kafin ya je gobe kiyama ya gamu da azabar ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ingantacce cikin bukhari da muslim ya ba mu labarin annabi manci tun kafin aje lahira ma mai annabi manci yake fara karban sakamakon sa na azaba a rayuwar wucin gadi ta barzakh da muna da rayuwa kala uku rayuwar duniya rayuwa ta bi barzakh rayuwa ta uku lahira rayuwa ta duniya gashi muna yin ta ta barzakh ita ce ta duk wanda ya mutu ta lahira bayan an tashi daga an yi tashin duniya an tashi daga kaburbura sannan rayuwar lahira za ta fara to rayuwar barzakh ta cikin kabari rayuwa ce da mutum yana iya samun ni'ima gurgurdan aikin sa yana iya samun kuma azaba gurgurdan aikin sa Allah ta'ala ya rubuta mu da ni'imar kabari ya raba mu da azabar kabari to daga cikin abin da yake jawo azabar kabari akwai annabi manci wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wurin kaburbura guda biyu wannan kabari guda biyu yana wucewa sai ya ce innahuma la yu'adzabani wama yu'adzabani fi kabiri sai ya ce waɗannan kaburburan guda biyu ana musu ana gana musu azaba yanzu haka ai azabar kabari tabbatacce ne kamar da ni'imar kabari tabbatacce ne ba shi ake faɗi bane shari'a ta tabbatar da haka kuma mutanen da magabata sun tabbatar da haka suka ce idan taguwa tana nakuda ta kasa haihuwa saboda haihuwar rakumi ba da cikin babu wata halitta mai haihuwa da wahala kamar rakumi saboda dama da tsayin sa yake mutuwa kuma haihuwar rakumi ka ga haihuwar rakumi za ka sha mamaki saboda da zaran an samu an kwakulo kafa ta fito misali kafa ta fito aka sake kama daya ta fito
ja za a dinga yi kana nishi ana ja ja kuma irin yadda ake jan alewa ba ja na lallabawa irin aihuwar dan adam ba saboda tsawon abu tsawon dan a cinka ja tana nishi ana ja tana nishi ana ja karshe mutum da yawa ba zai iya jawowa ba da haka abuka tana daga cikin hanyar da suke bi su samu sauƙin haihuwar taguwa idan za su yi an nace taguwa ta macen rakumi suke taguwa taguwa in za ta haihu sai a kai ta kan kabarin arne mushriki wanda an san cewa arne ne ya mutu wannan kabarin arne ne sai a je daidai kabarin da ita sai a sake ta saboda bala'in da take ji a cikin kabari sai ka ga nan da nan san ya mutu saboda musibar abin da take ji yana faruwa a cikin kabari saboda manzon sallama ya ba mu labarin cewa abin da ni yake faruwa da mamaki tun daga san da ya mutu abin da yake faruwa da shi duk halittun Allah suna ji banda mutum da aljan a wajen wanka abubuwan da yake faɗa abubuwan da yake yi sallah da ake masa ɗaukan tsakin da aka yi za a je abin ne abubuwan da yake yi inna alkhairi ne inna sharri ne in gawa alkhairi ce kuka ɗauka in gawa sharri ce kuka ɗauka dabbobi duka suna ji mutum da aljan ne ba sa jin me yake faruwa har abin da yake faruwa a cikin kabari shi yasa idan za a wuce da gawa ka duba dabbobi ka gani ya ga dabbobi suna nutsuwa sosai yanayin suna bambanta ko kuma mutane idan kuna zaune annabi sallallahu alaihi wasallam ku tashi ku tsaya za a wuce da gawa idan an shiga kabari din nan akwai azaba ga wanda bai dace ba yace waɗannan ana musu azaba sai ce amma azabar da ake musu ba fa akan wani babban abu bane babban abu a wajen ku a wajen Allah babban amma ku a wajen ku ku dauke shi a bakin komai ba kuna ganin ba komai bane wannan wa ma yu'adzabani fi kabir amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimati yace ɗaya daga cikin su yana yawo da annamimanci ya dauki zance anan ya kai can ya dauki zance anan ya kai can wa amma al-akhar dayan kuma kana la yastatiru min al-bawl a wata riwaya kana la yastanzihu min al-bawl baya suturcewa daga fitsari ko ta riwaya baya tsantsanewa daga fitsari rashin suturcewa daga fitsari shine mutum zai yi fitsari kawai a ko ina ma guda al-aura sai ya fitsari irin yadda wasu zaka ga suke daga tsaye in sun sake wando kasa sai su dage riga sama kawai sai kawai su tsuguna wannan kuma zikin sa zai zuge kawai ya fitar da gabansa kawai bai damu da mai wuce bai damu da komai ba ba ruwansa da sutura dan zai yi tsari ko kuma a riwaya ta biyu ba ta tsantsanewa daga tsari da an tsuguna fitsarin wahalar ya fita shi kenan sai kawai a tashi ba jira ya fita ba ya gama tab sannan an wanke a waɗannan abubuwan guda biyu suna jawo azabar kabar to kun ga wannan annabimancin kenan ba karamin sharri bane kuma sannan kafin a tashi kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yadkhulu aljannata namamu mai annabimanci ba zai shiga aljanna ba kaje babbar magana mai annabimanci ba zai shiga aljanna ba to wannan yana da hatsari sosai yana da kyau mu kiyaye maza a kiyaye mata a kiyaye ba daidai bane ba daukan zance a je a kai kai ka zama mai hankali mai tunani ka san zancen da zai bata ka san zancen da ba zai bata ba wani lokacin zancen za a yi shi ma ba da nufin cin nama ko aibatawa ba zance ne kawai za a yi shi wani lokacin kai ne faɗa ma ba za ka yi tsammanin cewa zai bata ba to me ya kamata shine ka kasance kawai mai ajiye zance a zuciyarka matakan na wani ne in an yi zancen wani an yi abin da ya shafi wani to kai iya bakin kokarin ka ga cewa baka kai wannan zancen wani waje ba ka bar shi a yadda ka ji shi kar ka kuskura ka je ka san wanda abin ya shafa ka gaya masa saboda baka san me zai haifar ba da haka kasance mai tattaunawa zance kafin ka yi shi ka san me za ka gaya wa mutum ko waɗansu maganganu ne ka tashi mai ruwa wani saboda wani dalili ko ya aike ka kaje wajen wani ka kai wani zance kaje ka kai sai ya bada amsa cikin amsoshi to ka san ne za ka fada ne ba za ka fada ba ka kasance kwakwalwarka rariya ce tana tace me ya kamata fada menene bai kamata a fade shi ba ko sunu kake tsakanin mutane ya kamata ka san me abun fada me ba abun fada ba shi yasa ko sasanta tsakanin mutane za a yi an zauna za a sasanta su me sasantawa yake to kun ga yanzu ba bukatar mu shine a maida zance ba bukatar mu shine yanzu a sasanta kowa ya yi to dan uwansa kaza kaza sai a shiga chapter kawai ta daidaitawa ba chapter me ya faru ba to dan an shiga chapter me ya faru karshe wani karshe sai wata magana ta fito wata da ba a san da ita ba sai ta sace haifar da matsala Allah sallama yake cewa kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutum kariya ya bada labarin duk abin da yaji duk ne diban duk abin da yaji ya fada to tataccen makareci ke haka ka zama mai tata zance idan za ka yi shi annabi manci ba yi da kyau Allah ya kare mu daga annabi manci malam yace wal kibru wata babbar masifa al kibru girman kai girman kai an san me girma an san me kai to nan kai ba ana nufin kai wannan head ba eh ba ana nufin kai wannan head ko ar-ra'su ba a ana nufin an-nafs an-nafs ash-shakhsiyya kai kanka mutum sukutun gaba dayanka haka ake nufi da kai girman kai wato kai da kanka kaga cewa kai mai girma ne wannan Allah ne kadai yake da wannan lasisi ba wanda ya halatta shi da kansa ya ga cewa shi mai girma ne a'a sai dai wasu su ga girman ka kai liman ne bar wasu su ce kai liman ne kai malam ne bar wasu su ce kai malam ne kai mai kudi ne bar wasu su fada kai mai mulki ne bar wasu su fada kai mai daraja ne kai mai hakuri ne kai mai alfarma ne kai mai kaza ne bar wasu su fada amma kai ka dinga jin cewa kai ne girma ne wannan Allah ne kadai yace al-kibriya uridai wal 'azamatu izari cikin hadisi kudusi yace girman kai yace mayabina ne wal 'azamatu yace kasaita yace izari kwarjallena ne inji Allah yace famanna da'ani fihima adkhaltuhu nari duk wanda ya jayayya da ni a kansu zai shiga wutata to kaga anan kenan Allah ne kadai ya halatta girman kai shine kadai ya halatta ya ga girman kansa kwarai da gaske hakkin sa ne to wani wata ina karatu yace ah kuma Allah kuma girman kai shi yi mana ai ya zama laifi ne saboda kayan sa ne shi yasa ya zama maka laifi kai Ishi sa kai rawa maka lebi saboda kayansa ne ba naka bane shine kadai ya halatta a gare shi har saboda hakkinsa an gane ko wani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa'azi wa sahabbansa akan girman kai yace la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibri ba zai shiga aljanna ba wanda a zuciyarsa akwai daidai da kwayar zarra na girman kai ba zai shiga aljanna ba babbar magana sai wani sahabi ya fara cewa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ar-rajula yuhibbu an yara thawbahu hasana wa na'lahu hasanatan mutum ko zai so ya ga tufarsa kyakkyawa tabbashi zai so ya ga takalminsa kyakkyawa ya kuke gani mutum zai so yayi set yayi hulla yayi riga da wando da hula kuma arama masa wankin kwalba a masa polish din takalminsa mutum zai so ya ga shi kyakkyawa ya fito sab da dan gani Allah sallama sai yace inna Allah ta'ala jamilun yuhibbul jamala yace Allah kyakkyawa ne yana son kyau ai dan mutum ya buga ado ai ba shine girman kai ba sai ce al-kibru غمط الناس وبطل الحق yace girman kai shine tozalta mutane da watsi da gaskiya shine girman kai tozalta mutane ka dinga yi mutane kallon adalin kaji ka dinga yi mutane kallon bushashshen kashi kana wani ya tsine wani kaga mutum ba wanda ya wuce ka zage shi ko ka kore shi ko ka jaka masa tsawa ko ka dare masa ido halaye na rena mutane ba irin wanda baka da shi kuma ba wanda yake ya gaya maka wannan girman kai har kaje mutane yana cewa to dama mai gaya mun da yake shine ubana kuma yin ziyararsa ba wanda ba ya shi ba wanda wannan shine asalin girman kai ka rena mutane ba wani mai daraja a wajenka yanzu kai ko dan ka ji dadin rayuwa ba za ka horarwa kanka waɗansu masu gaya maka ba ai kai da kanka za ka horarwa kanka ko wanda ka fi ko daidai da kai abokinka ko wanda ya fi ka ba za ka rasa waɗanda idan ka taburce su shawo kanka ba in baka da wannan wallahi baka da gata ka san me sa ka a gaba ya ma faɗa ce dan me to ba haka za a yi ba kaza za a yi sai ka hakura ka ce shi ke dan me kai kaza kaza ba daidai bane ya kamata kai kaza da me maka faɗa da me baka shawara ya kamata sai dukkan shi yo duk hankalin mutum da basirarsa da iliminsa da koma menene ya kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko ta gata ce Allah bai masa ba amma Allah ta'ala ya ce walau kunta fadhlan ghalidal qalbi lam faqu min hawlika inda ka zama mutum mai gausi mai daddatan harshe mai daddatan zuciya dan faddo min haulika da sun watsi daga kewayenka sun taba sun barka sai yace me sai yace fa'fu anhu wastaghfir lahu ka musu afuwa in sun maka ba daidai ba wastaghfir lahum ka nema musu gafara Allah ba zagin mutum zaka yi ba ba doki shi zaka yi ba na san mutumin da mai kudi ne yaro sa mai masa hidima a gida idan ya dauko ruwa zai bashi ko shayi dai ba sai ga hannu sai na rawa kotaran da ya data masa ba ma shayin barewa yi saboda hannun yana rawar ma hakan ma laifi ne ya daka masa ba ba za ka rike yadda ya kamata ba sai kawai sai gaba ɗaya ma sai kwace sai ya fashe saboda tsabar kakkausar zuciya da rena mutane kuma alhalin wannan mai maka hidimar baka ɗauka cewa gatar ka bace wallahi gatar ka ce da za ka ɗauko mutum mai maka yatsar shadda shine zai iya buɗe sokowai ɗinka ya shiga ciki ya sa magani ya shiga ya dama ya ɗebo wani abokin aikinsa yana jawowa naka ne fa har ka ce a wajen malam babba har ka ce a wajen tsakani da Allah jama'a shadda gidanka zai zo ya shiga ya yashe maka ya ɗebe maka ta yi tak a mayar a rufe kana jin daɗi da ka kora ruwa shu ya tafi kana jin daɗi bai taimake ka ba inda ya bar inda an rasa mai yi kowa irin ka ne mawadaci mai kuɗi isasshe mai ji da kansa waye zai zo ya ma saboda kowa ogan kansa ba mai zuwa ya maka kai ta cika ta cika ta cika wari tun a waje har cikin bayan daki har cikin daki ashe kenan masu mana hidima gatar mu ne suna rufa mana asiri maginin da ka rena ka kibiyansa ka zazzage shi ka ci maka mutunci da yayi kuskure a gini ka zo kai ta maka bala'i shi ya gina ya rufa ka samu dama ka shiga in an barka wallahi ba za ka iya ba blok inci tara ba kai saka dauko 30 lokaci da yawa haka ne jama'a ko ba ka bari ashe sun taimake mu shi sa manzo sama ce ikhwanukum khawalukum masu muku hidima ne an uwanku ne masu muku hidima yace ɗan uwanku ne ba wai bayi bane wulakantattu Allah ne ya ga dama ya hore musu ku ya hore muku su afwa Allah ne ya ga dama ya hore muku su da yayi ka haka yayi ka mai mulki ko yayi ka mai dukiya ko yayi ka dan babban gida ko mutum mai daraja mai kima to sai yayi waɗanda ya horar maka su masu saukin kai masu rauni ɗan karamin gida masu karamin kuɗi masu karamar wadata wanda suke fama da yunwa domin su amfana da kai kai ma ka amfana da su ba dan Allah baya son su ko dan su a wurin Allah ɗan wuta bane ko dan su wulakantattu ne a wajen Allah aka hikimar Allah ta sa ya tsara rayuwar bayinsa amma wallahi wannan ba ta daga alamar cewa Allah ya fi so na ba ta daga alamar cewa Allah ya fi kin ka ba ta daga ciki ko kadan da haka kar mu ji girman kai kar mu walakanta wani kar mu tozarta wani Annabi sallama yace rubba ash'ata abbara dufu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abara da yawa akwai wanda zaka ganshi ash'aba kanta yayi kata kata azbara jikinsa yayi kura miskini afakallahu anakallahu miskini ta ga shi kata kata suturarsa ba mai tsada ba hularsa ba wata mai tsada ba jikinsa gashi nan akwai alamar talauci idan ya je kofa ba a wurin sa yuci eh ana taro ta gate ne za a wuce ko ana walima sa ko walima da wani bai sai shiga ba kuma walima ce ba halina ma ma kin irin wannan walima mai wata ake nema fa a walima amma sai ga kosassu mala kosassu masu mai ko lafiyayyu sai ga su za a tara ko a tattar sai ga su za a tara ko shikenan mai wata kuma suna nan suna ta fama da yin wasu shi kuma wannan zai je gida ya samu ga abinci nan kala 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 sai ce kai daga walima nake ma wallahi to mai amfanin walima sai amfani ba to ya zo zai shiga gashi wurin walima ne wurin irin su ne dan irin su aka shar'anta ta su samu wurin fakewa a ranar idan ya zo sai a ce kai mallam eh kasan sigirci su ma suna gane suna kyau da mutum ya zo da cikakkiyar da cikakkiyar fiska ya zo da riga kyakkyawa ga turare musu ya zo ta ika da kai ku gudu Allah ki ba san shi ba ku gudu Allah ki ku gudu ranka yau kawai sai wuce amma da mutum ya zo da wata siffa wacce ba irin ta ranka yade ba ko irin Alhaji ba ta ce wurin waka zo ina ranka ji kaga shine ana tunkuɗe sako ba madbu'in bil abwa ana tunkuɗe sako ba ana zuwa ana zuwa shiga Allah sallama yace suna nan da yawa burjik a cikin ku amma matsayinsa a wajen Allah law aqsama 'ala Allah la abara idan ya rantse da Allah Allah yayi abu ba zai kafara ba Allah zai ya rantse da Allah Allah zai ya rantse yace ya rantse da Allah a shekaran nan misali a shekaran nan shekara za ta kare har ba dauke lantarki ba a Najeriya wallahi Allah ya ga dama in ta kama samu mana irin sai mana rantsuwa kaga wannan hadisin yana nuna mana kenan wato ba mu san wane ne na kusa da Allah ba to kada kai kiyayya da na kusa da Allah ba ka sani ba hadisi ingantacce hadisi kudusi ubangiji ta'ala yace man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda yake kiyayya da waliyina yace to na ba shi shelan yaki haka yaki da Allah yace to duk wanda yayi fada da waliyinsa ko yayi gaba da waliyinsa yace to yayi shirin yaki da shi to ina ka san waliyin Allah ba waliyai wanda ake nadawa din nan ba a garuruwa ba su ake nufi ba a to na dawa kan yanzu ana kowa mun ga dama nan sai mun da shayi da zama wali ba su ake nufi ba Allah kadai ya san waliyin sa ba nan din nan dole imanin mu daban-daban ne na wani yafi na wani ba wai sai ne gage mu akan tebur wani ne na bu kowa imani a nan ba wallahi zai yi yanzu suna nan burjin wanda suka bi imani mara tage mu ma suna nan da yawa suna nan da yawa saboda hanyoyin isa wajen Allah suna da yawa jama'a kuma hanyoyin batawa da Allah ma suna da yawa dan haka duk yadda ka ga mutum yayi kama da ilimi ko yayi kama da dukiya ko yayi kama da mulki ba shine ma'aunin kusacin sa da Allah ba Allah shi ya san waye fa kusa da shi sai dai kawai akwai alamu alamu suna nuna mai tsoron Allah amma Allah ya baro kansa sanin wannan alamun na gaskiya ne ko ba na gaskiya bane shi ya baro kansa sanin dan haka ba mu da ikon da zamu nada wani mu ce shine waliyin Allah mun bar wa Allah kayan sa to idan ku abun a dagule yake a cikin mu to wa zamu walakanta wa zamu daukaka dukkan mu dauka kai al muslimuna zimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adnahu haka annabi sallallahu alaihi wasallam alfarmar musulmai daya ce na karshen su ma a musulunci yana tafiya da wannan alfarma kawai da zaran ka ga mutum musulmi ne yana da alfarma ko me ka ga kowace sun aka ga yana yi ta kaskanci to amma yanzu saboda girman kai sai ka ga akwai gidan da ba za ka kai wani gida aure ba ya ce ai ba za a ba shi aure ba saboda shi dan gida kaza ne kuma in ka bincika sai ka ji me kaza din sana'a ce sana'a ce sana'a ce ba kuma babban ni abin da yake ban mamaki shi ne duk kasar Hausa Fulani duk wanda ka ai ba Hausa Fulani ma kadai ba duk wanda ka same shi ka duba shi ka ga yadda Allah ta'ala ya taimake shi ya kai matsayin da ya kai zaka samu ko babansa ko kakansa ko baban kakansa asali manomi ne ko makiyayi asalin sana'o'in da suka kowanne ma cin azaba ke akwai sana'a wahala ma irin noma da kiyo to su ne asalin fagidanku sana'ar jeji kazo karar kare na sana'a cikin gari right da haka ba daidai bane irin wannan annabi sallama yace Allah ya taimake ku inna allaha kad azhaba ankum ubbiyatal jahiliyyati wa fakhraha bi ahsabiha Allah ya taimake ku ya raba ku da alfahari irin na jahiliyya ya raba ku da munanan halaye irin na jahiliyya da alfahari da suke yi da iyayensu kawai tun da yayi ku musulmai kun zama daya kawai yanzu ya rage wannan mai neman auren yana da addini yana da kyawawan halaye idan yana da addini yana da kyawawan halaye to miji ne in tana da addini tana da kyawawan halaye to mata ce amma ba da can asalin babanta kaza ne ko asalin babansa kaza ne ko kuma baki ne asali fa babansa ba kan jaki suka zo garin nan lokacin ana kaza suna kaza suna kaza dan ya zo akan jaki kai kaza akan mai kakanka ya zo ko ba haka ba to duk wannan ya kamata mu dauka cewa kawai mu musulmai ne domin manzo Allah sallama ya kawar da irin wannan abin irin wannan girman ka akwai wata mata Fatima binti Qais akai ta akan ta ana neman aure Abu Sufyan ya zo Balarabe ne kuma mai daraja Muawiya ya zo shi Balarabe ne mai daraja wannan Abu Jaham kai Abu Jaham da Muawiya suka zo neman auren ta ta je wajen manzon sallama tace ita ma kuma Balarabiya ce darjejiya galleliya tace ya ma'aikin Allah ga su sun zo nema na da Abuja da Muawiya suna nema na da aure wa za ka taba mun a cikin su yace ba mijinki a cikin su ki je ki aure Usama Usama din nan fadan gidan Zaid ibn Harith to Zaid ibn Harith dan gidan Zaid ibn Harith baki bakaffata Usama baka shi Zaid baban safari ne amma da ya tashi haifan Usama sai Allah ta'ala ya jarbe shi Usama sai huto baki bakaffata bakar fata yasa wata rana wani mutum mai irin masana dangantakar nan ya zo sai ya samu Usama da Zaid babansa suna kwance a mayafi daya kafafun su a waje sai yace waɗannan kafafun da gani jini ɗaya ne an san mai yana wurin kawai sai dariya haka kawai yayi dariya saboda da ana ta zargi ina ma ta Usama ta samu baki yaya aka yi aka Usama ya ku baki irin wannan kaza 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 ana wannan abin kuma sun ma sai yayi dariya sai ji farin ciki yanzu duk wata shubha a Madina ta kawo to me yasa ya hada aure tsakanin Balarabiya da bakin Balarabe saboda a kawar da irin wannan abu a tsakani an fahimta ko yawa don haka girman kai jama'a yana da girman kai abu guda biyu ne rena mutane da kuma kin gaskiya aya da aka karanta ma kace kai ni fa ko aka karanto ma hadisi kace malam ni fa ba za ka canza mun ra'ayi ba wannan ne shine ra'ayina an karanto ma dalili ko kuma barzancin ma aya ko hadisi magana dai ta rayuwa aka ce habawa ne ya kamata ka kasance kaza din nan da kaza ya kamata ka yi shi ba kaza ya kamata ka yi shi ba a gaya ma kuma abin da a gaya ma dan gaskiya ne kuma kai ma ka gamsu cewa shi ne gaskiya amma ba ki akwai wanda ake da musu kifadi to kifadi girman kai ya gane abin da a gaya masa shi ne daidai amma sai ya ce kai ni fa kaza din nan fa in yana da abin faɗa ya faɗa an farki abin faɗa ya ce to ni haka na ga dama wannan girman kai ne ya kamata ka zama mai sauraron daidai gyara kayanka ba su ke muraba ba mai sauraron daidai an gaya ma daidai ka gane daidai ne to ka ce kai amma wannan gaskiya na ji dadin wannan bayanin naka gaskiya kuma insha Allah haka za a yi ya kake gani wannan shine asalin ne waye ke shi mai girman kai mai saukin kai mai saukin kai kaga nan zai kara fito maka mutum mai saukin kai shine wanda gaya masa gaskiya ba wahala gaya masa daidai ba wahala matar shi ma zai ta ba shi shawara yanda su yana jin ta ta masa bayani kaza 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 ya kamata a yi da kaza da kaza sai to gaskiya ne kuma ba kan da kika faɗa daidai ne ta amma yana ta kumbura ba da ma ga masa ce mai gida batun sai ce ke ni za ki gyara wa tsayi ba karkashi na kike ba wannan kaga girman kai jama'a an fahimci ne girman kai to mai girman kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai shiga aljanna ba ko kwayar zarra yake da shi a zuciyarsa jama'a mu girmama junanmu mu yi watsi da ganin kaskanci wa junanmu mu yi watsi da kin gaskiya mu zama masu karban shawara masu bibiyan gaskiya wuya da take shi nan Allah ta'ala ya ce da annabinsa wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri kai shawara da su a cikin lamari in lamari ya tushe maka kaga cewa na shawara ne to ai shawara an gane ko fa idza azamta fa tawakkal ala Allah to nan kuma ba duk shawara ce ake dauka ba nan kuma kar wani yaje ya bata karatu ce to nan na karatu an ce mana mutumin shawara ce kana ka bada ka kaza ai a sai ka ga sai idan ka gano cewa hakan din shine daidai amma kai ma kuma mai hankali ne kai ma mai tunani ne kai ma mai ilimi ne idan an baka shawara ka auna da naka tunanin da naka ilimin idan kaga cewa har yanzu ba a gamsar da kai ba abin da ka tafi akai shine daidai to ka tafi akan daidai din ka wannan ba girman kai bane girman kai shine ka gane abin da aka ma shine daidai ka kasa dawowa wannan shine girman kai amma kai ma tunaninka kamar mai gaya maka yadda kake da tunani haka kake da tunani yana da hankali, kana da hankali, yana da ilimi, kana da ilimi. Ta haka ba duk shawara ce mutum zai watsar da tsarinsa ya ɗauke ta ba. Shi yasa Allah ya ce fa idza azamta fatawakkal ala Allah, idan kai azama kaga matakin da ka ɗauka shine daidai, ka sa kai kawai kai tawakkal, ka ajiye zancen shawara. Malam ya ce wal ujubu, da jiji da kai. Jiji da kai shine alfahari, nan kuma ɓangaren ni'ima. Allah ya maka ni'ima ko ta ilimi ko ta mulki ko ta kuɗi ko kowace irin ni'ima, ko ta sana'a ko wata hikima, sai kawai ka zo kana yi wa mutane, kana nuna wa mutane isa, kana musu alfahari da wannan ni'ima, har kana ganin ma wasu dabarunka ne suka baka. Kana da kuɗi, an zo ana neman taimako a wajenka, kana mabaratan banza matsiyata. Lokacin da nake ta wahalar neman kuɗin, kuna ina na shiga lambatu, na kwana a kwalbati, na yi kaza, na yi kaza, na yi kaza, na yi kaza. Sannan kuma ku zo yanzu, ku zo ku ce in ɗauka in bau. Ko kuma ɗan uwanka ya zo na neman taimakonka, ba na ce kai makaranta kake ba, ai ka gaba da talauci, kai da talauci kun kulla, diploma ce da ni, digiri ne da ni, me digiri, sunan me digiri. Da haka ba za ka zo kana jin cewa wai wai wata dabararka ko wani wayanka ko wani tsarinka shi ne ya sa ka yi haka ba. Wallahi kawai ganin damar Allah. Kun ga ko wanda yara suke yin kashi a kai, wani yana nan a Kano, Milonia ne da kudin ko. Wani yana nan ya je ya zauna yana wanki da guga. Yana wanki da guga, yana wanki da guga, yana wanki da guga. Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka shi sanadin wanki da guga. Ya zama dilan kaya, manyan riguna da dogayen riguna da yadina da atamfofi, har ya zama alhaji mai atamfa. Da kuɗin wanki da guga. Wani wankin hula yake. Sai ya fara ɗan sayowa, yana ɗan ɗorawa, ana saya. Da haka ya zo ya zama alhaji mai huluna, yana nan a wata babbar kasuwa a Kano. Da haka ne, da haka duk wata sana'a da kake gani mutum ya runguma. Shi yasa nakan bai wa iyaye hakuri, idan aka matsa yaro yayi karatu, ya ƙi yin karatu, to maimakon ka tine masa ko ka ce to ba ni ba kai, inda ba za ka yi karatu ba, to ba ni ba kai, wa ya gaya maka wa zai yi karatu? Musamman ma irin karatun nan namu na sana'a, ai da digiri da master da doctor da kafinta duk sana'a ce, da tela duk sana'a ce, harkar cin abinci ne kawai. Jama'a ko ana musu ba mai musu harkar cin abinci ne. Da haka idan digiri ya gagara a gidanka, yaro ya ke ya kasa, to Allah ya maka baiwa, ya maka ni'ima. To ba la'antasa za ka yi kai watsi da shi, ka rabu da shi, ka cire shi a gidanka, ka ce kai ba, ka ware shi da sauran ƴaƴanka, ka dinga musu alheri, ka ce wani ya ke karatu, sai je ya karata tunda ya ke karatu. A'a, sai ka jarraba wani abun kuma daban, sai ka haɗa shi da wani telawa kaskanci mai, ko ka haɗa shi da wani kafinta, ka kai shi wani abu, wani abu wanda zai zo ya koya, ka taimake shi tunda Allah ya taimake ka, taimake shi da duk abin da ake bukata. Maimakon a ce in ba ku da komai ya je koyan ɗinki, zai je a talauce a wahala, bashi da jari, bashi komai, kai Allah ya maka maimakon registration na digiri da waye da sauransu, tallafa masa ya koyi dinkin cikin suki in ya koya ta ya mata kayan kekunan dinki da abubuwa kamar shago na kasaita na isa sosai danka ne ba kaskanci bane sana'a ce zai dogara da kansa akwai wani babban mutum daga cikin manyan mutane a kasar nan ba a jihar nan kadai ba a kasar nan yana cikin manyan mutane wata ranar motar shi ta baci a hanya dan shi sai ya kwabe rigarsa sai ya sa rigar aikin mota sai ya kama aikin mota ya gyara ya komai ya gyara suka zo suka shiga suka ci wannan tafiyar Allah ya hada mu da shi yake ga ma ai a hanya Allah ya jarbe su kaza 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 mota ta baci amma wani ne ma ya gyara yace wani ya gyara mota yace wa ai ni ɗayana suna karatu suna koyon sana'a yace ai kika tambaka nake ne ai duk yadda yake tafiya a mota yana da akwatin sa na sufanu da su kudure ba da wane ne akwai rigar su kuma ta aikin gyaran mota ya riga ya koya ya iya sannan Allah ya taimake shi kuma sai ya karbi karatun ma ya je ya yi digiri ya yi masa zai waye 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 duk yana da wannan dinmu ya ce a gida na in mota ta bace ba ma zuwa gareji to kaga wannan dabara ce yake yace tun yana sakandare zan yi kokari in hada shi da wani yace wallahi baka ne kai a gareji da ka sani a gareji da ka sani da dukun yadda kuni kaya haka nake tura shi da haka ya koya in ya taso a makaranta ya tafi gareji don haka kenan mutum kar ya dauka cewa wai wata dabara ta ce ta sa ya zama haka wallahi kawai ganin dama Allah ne ga sunan kata kata wata rana ana ba mu labari labari ne muke ji ba mu san gaskiyar sa malaman jami'a sun yi yajin aiki lokacin Obasanjo sun yi yajin aiki anya anya su koma sun ki su koma Obasanjo sai ya kira a teku yana mataimakin sa yake ni karatun nan kan zuwa ina kaje ne kai yace wata diploma ne nayi a wuri kaza yace rabu da sunni din ma kitace Allah ya baraka zuwa wannan gaskiyar labari. Al-muhim dai amma ko da ba gaskiya bane a daidai lokacin zaka samu cewa ba su yi wani karatun da za a zo a gani ba kuma Allah ya kafe wannan matsayi. Ko ba haka ba? Duk kudin aciku nan ka ji ana da cin aciku? To amma sai Allah ya ga dama in ya bude wa mutum ya masa sai ya masa. Mulki ga sunan wanda suke mulkar mu ba zan iya faɗa in ce wane da wane ba tunda ban san su ba amma suna nan wanda suke mulkar mu ba su iya karatu ba amma su Allah ya ga dama ya baiwa mulki kuma kai kuma ga kira'a to amma kuma abinda Allah ya ga dama ya baka kenan kira'a ko ba haka ba kai ta murya kala kala amma harkar magi tana ma wahala to haka Allah ya ga dama ya raba mana kuma wallahi kai ma ni'imar ka ni'ima ce daga Allah zaba yayye baka Allah ya ce wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da kuke da shi na ni'ima daga Allah ne jama'a ba wanda kuma Allah bai masa ni'ima ba Allah ya raba rahamarsa da ni'imar sa kowa ya samu ba wanda ya rasa kafiri ma ya samu kowa ya samu Allah ya raba ni'imomin sa da haka ba za ka zo kana ji da kanka kana ganin cewa ni'imarka wai kai Allah ya zabe ka ne ya baka har ka dinga wulakanta mutane saboda Allah ya ma ni'ima kace mu ilimi ai mun ka da ilimi mun kai ai mu duk gidan mu ba jaki ko na alfarin ne da ilimi ko kuma dukiya ai mu kabiran an kabir Allah sana ba aka yi ba da labarin wadansu mutum uku ba daya mai kora daya mai kuturu ai wa menene a ɗaya ne kora ɗaya kuturu ɗaya makau ko zabiya ne ɗaya shi mai kora shi ne zabiya sai Allah ya turo mala'ika ya samu mai kora ya ce mai matsalarka malam sai ya ce ni yanzu babbar matsalata shi ne na ga yanzu wannan abin da mutane suke kyamata da shi na rabu da shi na samu lafiya kaina ya dawo irin na kowa fata ta dawo irin ta kowa sai ce bayan amma wannan kuma sai me sai ce hito kuma sai dan samu dan jari mana sai kawai ya warke sai aka har zuta shi da taguwa mai haihuwa sai je wurin kuturu me ya matsalarka yace ai ban da wata matsala da ya rage na ga nayi garau ya tsuna sun ware kafafuna sun ware na samu kyakkyawar fata mutane sun daina kyamata kaka mutum ya juya to bashi da wata matsala kuma illa ya fita wuya yanzu aka ce wani ya je shi neman kudi a wajen boka ko ka ya bashi wani abu yace idan ka je daki in ka je daki ka ajiye shi sai ka dinga fadan waɗannan kalmomin na surkulle sai kudi yake so da ya shiga daki ya rufe yana surkulle yana surkulle yana surkulle sai wani abu ya fado huf cikin daki da ya fado kawai sai ya fara girma abin yana girma yana girma aka dama kuma boka ya ce masa ko me ka gani kar ka bar abin da kake abin yana girma ya cika daki har ya iso shi ya tura shi cikin gini ya matse shi ya matse shi ya matse shi sai ki ga mama suwa sai abin ya ce masa me kake bukata yace in ganna a waje kage dan fatara da bai san damuwa ba sai da ya shiga damuwa shi sa wani cikin magabata yace ba abin da yake jin kunyar da Allah irin kudi sai ya Allah ka bani kudi ya Allah yace wani abin kunya ne ai ai wanda ka roki arziki Allah ya zaba abin da ya ga dama a cikin arzikin sa ya baka to rashin sanin damuwa ne shin ya zauna ya ce haba shin da ya samu kudi malam samu wata yar miliyan goma malam ga yadda kawai bukata bai san damuwa ba wallahi bai san damuwa ba inda ya san damuwa ba zai haka ba da haka kudurin ne yake shi lafiya yake so to bayan lafiya ba sai yace to sai jari aka bashi lafiya aka bashi saniya mai haihuwa aka je wurin makawo me kake bukata yace ido in dinga gani kawai ita ce matsala ta ni yanzu to idan wannan ya samu fa yace yi to bale idan an samu wannan jari sai ya samu ido sai aka bashi tinkiya mai haihuwa can tsawon lokaci kowa na sai ya hayyafa an samu garke garke dukiya ta zauna mala'ikan nan sai ya zo a shiga irin ta mai kora irin ta mai kora mai matsala ya zo shi ya samu wannan alhaji mai kora yanzu ya sanya kujera a kofar gida ga fadawa ana zo ana fadanci dukiya ta zauna yana ta ji da kai wa mutane sai ga mabaraci ya zo shi da kora ya ce a taimaka min matabi ne guzuri na yanke ina neman a taimaka min na samu guzuri ko da dan rakumi guda ɗaya ma na hau in ƙara ka alhaji ya kalle shi ya ce kai ya ce to mu ma a matsalar muke damuwoyi sun yi yawa damuwoyi sun yi yawa kasan sai ka je neman taimako wajen mutum sai ya ce maka wallahi jiyan nan na biya kuɗin yaro a makaranta a Amerika ba ɗaya abubuwa su wai shi ne uzuri to bai yi bayar ba sauran kuɗin ka yi sadaka to sai ka ga mutum ya ɗauko manya-manyan matsaloli matsaloli waɗanda ba su ne matsala a rayuwa ba matsalar ta ce kawai shi kadai bashi matsalar abinci bashi matsalar sutura matsalar maganin iyalansa matsalar ɗakin kwanansa bashi kawai matsalarsa ta koma jeji jeji ana matsalarsa ta ce to idan mutum ya kai wannan halin to sai ya zama uzurorinsa sun koma marasa wata daraja kuma anan dukiyarsa take karewa yace ni kuturori sun yi yawa hididdimu sun mana yawa yanzu ba za ka samu ba sai ce amma bawan Allah da ba kai ne wani mutumi mai kora ba Allah ya ce mace kai baka lafiya har ya baka dukiya yace wa ni baka sanni ba yace wannan dukiyar da kake gani na gaje ta tun iyaye da kakanni kai malam ka sanni ba kaga dai sa daure shi sai ki to amma idan kariya kake butulci kai wa ubangiji Allah ya maida kai da kai to irin sanai sai ce masa ya ci in kai ka sa Allah ya mun ba sai ka sa ana ni ba akai dai ba dadi dusa ya an riga sai ya zama kuturu ya je shi wurin Alhaji tsohon kuturu. Shi Alhaji matafiyi ne guzuri ya kare min yanzu na rasa yadda zan yi na neman ko a bani ko ɗan saniya ɗaya mana samu na hauna karasa. Ya ce ai wato matsalolin ne sun mana yawa, ayyukan ne hidindimin suna da yawa, ai hakuri ba za a samu ba. Sai ya ce amma da ba kai ba kuturu ba ne kwada na zanka. Allah ya ce ma ke ka kawar ke ka samu wannan dukiyar. Ya ce wa ni ne kuturu? Kai? To wannan dukiyar da ka gani iyaye da kankani na gaje ta. Ya ce to in ko abin da ka faɗa ƙarya ne mutunci kai wa Ubangiji, Allah ya mai da kai da kake. Sai ya je ya samu makawa. Alhaji tsohon makawa ke. Shi makawo ne guzuri yake masa, yake neman a bashi ko rago ɗaya ma ya sayar ya samu ya guzuri a hanya ya karasa. Sai ya ce da shi malam makawo, ya ce ka ga wannan garken in duka ma kake so ka kaɗa ka ci har ka tuna mini, ni ma da yadda kake nan haka nake. Dare ɗaya Allah ta'ala ya arzuta ni da lafiya kuma tunkiya ɗaya ta yi dalilin wannan dukiyar. Shi me zan yi ban da gode wa Ubangiji? Da haka in garkin ma kake so gaba ɗaya da ya zai kashe ɗaya, Allah da ya bani da zai sake bani. Kaga bai yi wani alfahari ba, bai ji da kansa akan dukiya ba. Sai ya ce riƙe dukiyarka, ni ɗan saƙo ne daga Allah, Allah ne ya jarrabe ku, Allah ya yarda da kai, ya yi fushi da sauran ‘yan uwanka guda biyu. To wannan hadisin ya ishe mu dalili da izina game da mutum mai alfahari da ni'imar Allah. In Allah ya maka ni'ima ka gode kawai daga Allah. In bai yi wa wani ɗan uwanka ba, kar ka ɗauka cewa shi Allah baya son sa ne ko rashin dabara ne. Shi ya ba ku da dabara, in ka samu baka san tattali ba. Yanzu albashinka inda kana ajiye 10%, ai yanzu da ka haɓa 10% zai ajiye ne a ƙashe ma. Waye kuɗi da albashi? Ko nawa ne albashin naka? Duk wanda kaga Allah ya bashi kuɗi, ya bashi wadata, to ya masa hanyar shigowarsu. Haka Allah ya ga dama ya malalo masa su da ƙindararo, sai suka taru. Amma sai Allah sa kwana 30 a baka yi, ko nawa ne na zan zauna? Don haka ashe ba wadata, ilimi, mulki da sauran hikimomi da basira da ƙwarewa da iyawa ta sana'a ko ta ko menene, wallahi kawai ni'ima ce daga Allah. Mu gaskata Allah, mu gode wa Allah. La in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid. Ubangiji yace idan kun gode zan ci gaba da daɗa muku, idan kun yi butulci kuma yace azabata mai radadi ce. Ta haka wannan shi ne ake nufi da al'ujubu, mutum ya dinga alfahari da ni'imar Allah har ya manta da Allah, ya dinga toro kowa bayan Allah, ya dinga ganin dabarunsa ne da wayansa suka bashi wannan ni'imar. Mutum ya koma ga Allah, ya ji tsoron Allah, ya yarda ni'ima ce daga Allah, kuma ya taimaki bayan Allah. Wannan shi ne zai zam mutum ainihin wato wadda ya gode wa ni'imar Allah, kuma zai samu dadi a cikin ainihin dukiyarsa. Ubangiji ta'ala ya yalwata mana arzikin da ya yi mana, ya sanya mana albarka a ciki. Allah ya yabe mana kurakuranmu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu daidai, ya tabbatar da gadagamu akan daidai, ya amintar da mu a wannan ƙasa tamu. Allah ta'ala ya taimaki shugabanninmu, ya ɗauki hannayen sadora akan daidai. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسنته إلى يوم الدين. وأنا يسير مالا ميه مرحتاش أتاع إذا ذا وجه دقاوة to haka dai manzo sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da shi idan da auke da gawa a tashi a tsaya hikima kuma ba mun sani ba mallan ya halatta mutum yana yin hailala amdala da sauran su a lokacin da yake kan abin tafiya kamar mashin me zai hana musulmi a wani lokacin da baya ambaton Allah ne sai dan yana cikin bandaki nana Aisha radiyallahu anha tace kana annabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanihi manzo sallama yana ambaton Allah a kowane lokacin sa kowane yanayin sa haka ba abin da zai hana wannan yace mara ina son karin bayani akan wannan hadisi na عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت فقالت والله ما لك علينا من شيء فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنة فأمرها أن تعتد في بيت أمك sharik yace naji wani malami yana cewa duk wanda yace in an saki mace zaki uku daya ake dauka to ya saba wa tarbiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan annabi ma yana tabbatar da shika uku a lokaci daya da shika uku ne ba daya ba kuma har yana kafa hujja da wannan hadisi yace yana cikin bukhari to har zuwa karshen maganar sa dai a takeice wannan hadisi yana nufin Fatima binti Qais mijinta Abu Amr bin Hafs Hafs ya sake ta albatta saki uku wa huwa ghaibu baya a wata riwaya tallakaha talatan wata riwaya ce ya sake ta saki uku fa arsala ilaiha wakilahu ya aika mata wakilin sa bi sha'irin da sha'ir na abinci fa sakitatu sai ta kushi ta ce karbaya mata kada fa kala sai yace wallahi malaki alaina min shay'in baki ma da wani haki akan mu faja'at rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta je wajen Allah sallallahu alaihi wasallama fadakar zalika lahu sai ta ambata masa cewa ga mijinta ya sake ta saki uku amma kuma ya ke ba ta abinci sai manzo sallama ya ce laysa laki alaihi nafaqatu baki da ciyarwa akan sa wa fi lawdin wala sukuna kuma baki da haƙƙin wajen zama fa amaraha an ta tada fi baiti ummu shirik sai ya umarce ta ta yi idda a gidan wata mata ummu sharik to wannan hadisin ai fassara shi da cewa saki uku ne lokaci daya wato ihtimali ne ba nassi bane wato ba ma'ana ce guda daya ba da za ta gamsar da cewa saki uku ne lokaci daya dan an ce tallaka ha talata ya sake ta saki uku wannan baya nuna cewa a kalma daya mata saki uku baya nuna haka baya nuna a kalma daya ya mata saki uku zai yiwu ya zama cewa saki na uku ne na karshe dan haka dan an ce tallaka ha halatan a saki uku na karshe ko an ce albatta musamman ma albatta albatta shine sakin da yake na karshe don haka da ambatan bacci da ambatan salatan anan ba zai zama dalili akan cewa duka uku lokaci dai aka watsa su Allahumma illa malamai masu sharhi da ko da suke hasashen haka to ihtimali ne ba nasbi ba ji a karatun munajiya na ga muku cewa nasu yana da wata ma'ana haka ne nasu yana da wata ma'ana ma'anar mai abinda baya daukan wata ma'ana sai guda daya wannan hadisin ba nafsi bane ma'ana ba nafsi bane da wannan ma'ana cewa ba ma'ana ba ma'ana guda daya zai dauka ba ya tane zai bi dauki wannan ma'ana cewa saki uku ne lokaci daya zai yi kuma ya dauki ma'ana cewa saki na uku ne amma dai abin da ya shahara a wajen malamai wato bai kamata waɗansu malamai in suna magana su dinga magana irin wannan ta wato rashin kula da ilimi ba saboda wani malamin ya tashi magana tsakani da Allah sai ya zama yayi maganar sa bai kula da ilimi ba wannan ilimi yana da faɗi in mutum bai sani ba bai sani ba in ya sani kuma yayi adalci ya faɗa abin da ya sani idan mutum ya ce cewa saki uku lokaci ɗaya saba wa tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suwaye kaga yana ganin sa'o'in sai yake gani na yanzu malamai su yake gani masu irin wannan fatawar, shi yasa ya magana da su yake, kaga ya saka ita ilimi, saboda su ma karantawa suka yi malamai a baya, kuma ingantaccen asari ne daga Umar dan Khattab akan minbari, yace dukkan wanda mutane sun fara wasa da saki nan gaba, dukkan wanda yayi wa matar su saki uku lokaci daya, za mu tabbatar mashi da uku. Da haka kaga kenan, inda ake kafin wannan lokacin, dama saki uku lokaci daya uku ne, ba bukatar ya faɗi haka. Manasoci sun tabbatar da cewa lokacin manzon sallama, idan mutum ya haɗa shika uku lokaci daya, daya ake tabbatarwa. Lokacin Abubakar ma haka, lokacin Umar din ma ya ga wajen tsakiyar mulkinsa kafin abin ya zama haka. Da haka ba tsohuwar magana ba ce, ba sabon ilimi ba ce, ba sabuwar fahimta ba ce, manya-manyan malamai sun tafi a kanta. So bai kamata mutum ya wautar da malamai ya maida su bassan abu da suke yi. Aƙalla in ba shi ne ra'ayinka ba, ba shi ne fahimtarka ba, to kai adalci ka ce ni fahimta ta kaza, fahimta kaza ba daidai ce bace, ga dalili na ga dalili shikenan. Amma jifa ka ce rashin tarbiya ne ko kaza ne, daidai ba. Akwai rashin daraja malamai, ko kuma wata ƴar damuwa ce a zuciyar mutum da take damunsa, sai ya fitar da wannan damuwar ya sa ta a cikin ilimi, kuma bai kamata ne haka ba, ba adalci. Da haka magana ta ilimi, in mun tashi yanta mu yi ta ilimi, amma bai kamata mu dinga sa fushin zukatanmu ko damuwa ta zukatanmu a cikin sha'anin ilimi ba. Da haka wannan hadisin kamar da nace zai iya ɗauka, wannan insafi ba shi ne ra'ayina ba, amma insafi shi ne adalci. Wannan shi ne abinda zan iya faɗa a kai, kuma cewa hadisin ka sane shi a cikin Umratul Ahkam, haka ne hadisin ne da yake Bukhari da Muslim. Kuma mai Umratul Ahkam dama ya sharranta wa kansa cewa duk hadisin da zai kawo a littafin sai wanda yake Bukhari da Muslim, duk da cewa an ɗan masa waɗansu istidrakat, amma dai galibin hadisan cikin Umratul Ahkam Bukhari da Muslim. Ubangiji ta'ala gane da mu daidai. صلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.